sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Aliyu Mustapha Sokoto, muka sake sigowa da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji korafin kungiyar tsofaffin 'yan sanda a Najeriya kan batun fensho da aka danka wani kamfani mai zaman kansa. Ibrahim Alfame zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyin da kuke aiko mana ta wayar tarho bayan Mahmud Awal Garba ya gabatar da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun kasar kamar wannan mako, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a barkanku da wannan lokaci. Sakataren harkokin waje Amurka John Kerry ya cece gwamnatin kasar Rasha ya ce ta dauki matakan da ya kira na rashin mutunci da sanin ya kamata na goyon bayan shugaba Bashar al-Assad na kasar Siriya. Kerry ya ce za a ci gaba da kokarin neman hanyar sulhun tattazumar kasar duk da wargajiyar yarjejeniyar tsagaita huta da Amurka da Rasha din suka kulla. Tun ranar Litinin da Amurka da Rasha din suka cimma matsayar cewa za su tsinke tattaunawa da suke yi ta neman tsaye da yankin da ake gwabza a cikin kasar ta Sham, bayan da Amurka ta zargi Rasha da laifin kin cika na tasharruɗa na wannan yarjejeniya din musamman wanda suka shafi tsaye da faɗan da kuma taimakawa wajen buɗe hanyoyin shiga da kayan agaji domin a tallafa wa mutanen da rikicin ya rutsa da su. A nata gefen, Rasha ta bayyana jin takaici da wannan matakin da Amurka ta ɗauka, inda ma ita take zargin ita ma Amurka da cewa ta kasa bambantawa tsakanin mayakan 'yan tawaye da na 'yan jihadi.
Jiya 'yan sandan kasar Turkiya sama da 12,012 aka dakatar daga aiki saboda alaƙar da aka ce suna da ita da Fethullah Gulen, shehin malamin nan na kasar Turkiya, wanda ake zargin shi da kitsa maƙarƙashiyar yunkurin fitkifar da gwamnatin kasar a cikin watan Yulin da ya gabata. Daga cikin jimillar 'yan sandan 12,801 da aka dakatar, har da manyan hafsoshi ko shugabannin 'yan sanda kamar 2,500 a cewar wata sanarwar gwamnati da aka fitar ga lokacin da aka yi yunkurin zuwa yau, an kori ma'aikatan tsaro da suka hada da sojoji, 'yan sanda da kuma na hukumomin shari'a sun fi 100,000. An kuma kama mutane fiye da 30,000 da laifin taka rawa a yunkurin.
To, labaran suna zo muku daga Washington a sashen Hausa na muryar Amurka. Jiya da dare, 'yan takarar mataimakan shugaban kasa na zaben da za a yi shekarar nan na Amurka, Tim Kaine na Democrat da kuma Mike Pence na Republican, sun gwauza a muhawararsu ta farko kuma ta ƙarshe, inda suka taɓa bauta wato batutuwa da yawa kamar wanda suka haɗa da maganar bakin haure da tattalin arziki da tsaro. 'Yan siyasan biyu wanda dukkansu sun yi gwamna kuma sun yi zama 'yan majalisar dattawa a nan Amurka ɗin, wato sanatoci, wataƙila abu ɗaya kawai yasa ra'ayinsu ya zo ɗaya a kan shi: bukatar samar da fahimtar juna tsakanin 'yan sanda da al'umma. A cikin muhawarar, Tim Kaine, wanda tsohon gwamnan jihar Virginia ne, ya zargi Donald Trump da cewa baya ganin kowa da gashi, kowa cin mutuncinsa yake.
Donald Trump during this campaign has called Mexicans rapists and criminals. He's called women slobs, pigs, dogs, disgusting. He said African Americans are living.
Tim Kaine yace lokacin da yake yawon campaign, Donald Trump ya kira 'yan kasar Mexico a matsayin masu yin fyaɗe da kuma masu aikata laifuka, kuma ya kira mata sakarkaru, aladu, karnuka munana da kuma ce baƙaƙen fata suna zaune cikin baƙar hukuma. Kai ƙarshen ta ma yace shugaban Amurka na yanzu Obama ba haifaffen ɗan Amurka ɗin bane na asali. Daga nan ne shi kuma Mike Pence, wanda shi ne gwamnan jihar Indiana, ya ce ai abubuwan da Donald Trump ne yake faɗa kamar wasan yare ne idan aka kwatanta su da abin da ke fita bakin Hillary Clinton.
To be honest with you, if Donald Trump had said all the things that you said he said in the way you said he said them, he still wouldn't have a fraction.
Gwamnan Mike Pence ya ce koda Donald Trump ya faɗi duk abubuwan da kake zargin ya faɗa kuma a yadda ko kuma a fasalin yadda kace ya faɗe su, to ba za su kai kuka min kafar abubuwan da Hillary Clinton ke faɗa ba, kamar lokacin da ta hada hancin magoya bayan 'yan Republicans sun ta kira su da sunan lalatattu abin kyama. Sannan kuma magana harajin da aka ce Donald Trump baya biya ita ma takunkan, yadda ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasar Democrats ɗin ke cewa
Governor Pence had to give Donald Trump his tax returns to show he was qualified to be vice president.
Timken ya ce sai da gwamnatin Pence ya nuna Donald Trump takardarsa na biyan haraji domin nuna cewa cancanci zama mataimakin shugaban kasa, saboda haka dole Donald Trump ya nuna Amurka takardarsa na haraji, inda shi Mike Pence shi ma ya mai da martanin cewa ai Donald Trump din ya gabatar da fiye da shafuna 100 na bayanan harkokinsa na kudade, wanda shi kadai ne abin da doka ta bukaci shi. To, a ranar Lahadi, in Allah ya kaimu, mai zuwa ne dai za a gwaza karo na biyu tsakanin shi Donald Trump din da kuma Hillary Clinton a birnin St. Louis.
Majalisar Dinkin Duniya ta ce ‘yan gudun hijiran ƙasar Afghanistan su fiye da 200,000 su ne suka koma ƙasarsu daga Pakistan, fiye da rabin su a cikin makonnin nan, duk da ganin yadda mayakan Taliban ke ƙara tsananta hare-hare da suke kaiwa a cikin garin Afghanistan din. Waɗannan alƙaluman sun nuna cewa wannan ita ce jimillar ‘yan gudun hijira mafi yawa da aka taɓa samu suna komawa ƙasarsu Afghanistan tun shekara ta 2007. A lokacin da kamar ‘yan gudun hijira 360,000 suka koma Afghanistan a ƙarƙashin wani shiri na Majalisar Ɗinkin Duniya. Labaran duniya kenan, kuka saurara. To, bari mu yaye kallabin wannan ɓangaren shirin da rahoto daga jihar Plateau, Najeriya, inda ƙungiyar tsofaffin jami'an 'yan sanda ta buƙaci shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da su duba batun yadda kamfanin fensho na 'yan sanda ke biyan tsofaffin jami'an domin yin gyara. Wakilinmu Zainab Babaji na ɗauke da cigaban rahoton.
Shugabannin ƙungiyar waɗanda suka fito daga sassa daban-daban na Najeriya sun gudanar da babban taron su ne a nan Jos, inda suka koka cewa hukumar Pencom tana zaluntar su matuƙa wajen biyan su kuɗaɗen fensho. ASP Silvanus Basadembo mai ritaya shine sakataren ƙungiyar tsofaffin 'yan sandan na ƙasa.
Abin da yasa muka kira wannan taro shine mu faɗakar da duniya akan damuwan da muke ciki. Na farko dai zamu yi amfani da wannan lokaci mu gode ma shugaban ƙasa, mu gode ma National Assembly domin magana mu yana gaban su, da kuma roko domin a yi kokure a hazarta domin a duba bukatoshinmu. Bukatunmu shi ne, na ɗaya, mu muna so a shirye mu daga contributory pension scheme. Wayansu mu wannan wayanda muka yi aiki bayan shekara 35 za ga CSP a biya shi 31,025, wayansu kuma ma ba su kai haka ba. To, muka ga cewa lalle wannan bai daidai ba, wayanda suna fitat kudinsu ya fi namu, shi ne ya sa muka ce ya kamata mu yi kuka ma president da kuma National Assembly domin su dube mu da idon rahama.
Na kuma tattauna da wasu shugabannin kungiyar daga sassa daban-daban.
Sunana ASP Saido Garba retired, ni ne secretary na zone 1 Kano. Cutan da har yanzu tana jika, kuma gashi nan sai mutum muke ta yi. Wai da suna da rai ma, rashin lafiya bai bar mu ba. ƴaƴanmu ba sa zuwa makaranta, abinci ya kusa ga gare mu. To, shi ya sa muka sake zaman nan, mu sake tuntuɓa mu ji ina aka sa gaba da mu.
Sunana GSP Samuel Winner, ni ne chairman na Taraba State chapter, retired police officers of Nigeria. Waɗannan abubuwan su ne suka sa yanzu yawan mutuwan 'yan sanda da suka bar aiki under pension fund administrators ya zama abun tausayi. Kabari ne kawai muke tafiya. Ran satin da ya wuce sun na business wani assistant commissioner of police, don me ba kudin da zai jinyan abin da ke damu shi. Kai aikin gwamnati ka gama kuma ya zama to kaman an sa ka dorin talala, ai ya kamata ka ci moriyar abu ne kai aiki ba. Ka je bank neman bashi za ce kai pensioner ne, ba ka bashi ba. To, ina za mu je? Gwamnati bata damu da mu ba, giving public bata damu da mu ba.
Sunana ASP Ayuba Tigora, ni ne chairman na yan gobe da nisa na 'yan sanda na Plateau State. Dalilin da yasa na ce mu gobe da nisa nan, domin yanzu kafanmu na kamar gana kabari yake, tunda yake kowa yana cikin wahala. National Assembly, because su suka yi doka wadda yasa aka cire mu daga 'yan uwanmu 'yan sanda, sai aka sa mu a kamfani. To, aka sa mu a kamfani din nan, abubuwan ba tafiya daidai suke mana ba. Wadda mun ba dai shugaban kasa da yake shi mai jin kuka ne zai taimaka ba. To, ina ganin kafin a waye gari yawancin retire za su sheki kabari. Kuma ina roko ku yan jaridu, don Allah ku taimaka mana, ku tuntubi National Assembly din, tunda yake sun zauna tare da mu sun ji kukanmu, me suke yi a kai.
Wasu shugabannin kungiyar tsofaffin 'yan sanda kenan ke kokawa hukumomi kansu taimaka musu a duba batun zalunci da ake musu wajen biyan su kuɗaɗen fansho. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To, a gaida Zainab, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Omar Gayi Silifon ku Allah ya ji kan rai ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda muka fadi a makon da ya shige, yau zamu jinginar da batun Firdausi wadda ta yi zargin an kwace mata yaya a Bauchi domin mu shiga wani batun daban. Ofishin daraktan gabatar da kararraki na gwamnatin jihar Bauchi ya ce bai ga wani abu na laifi da za a iya tuhumar dan majalisa Yakubu Shehu Abdullahi ko Yakubu Wowo da shi ba, domin haka ba zai gabatar da wannan batu a gaban kotu ba. Idan ita Firdausi tana da wani haƙƙin da take nema kan batun waɗannan ƴaƴa nata, tana iya zuwa kotu ta shigar da ƙara kan batun Reno. Wannan kenan. A wani bangaren, wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da dama sun tuntube mu kan suna son shiga cikin wannan batu, cikin su har da majalisar malaman addinin musulunci wato ulama ta ƙasa baki ɗaya ta Najeriya, sun kuma bayyana niyyar rungumar wannan batun. Akwai kuma wasu saƙonni marasa daɗin ji da bangaren shi Yakubu Wowo suka turo mana, to amma na tura musu lambobin waya da adireshin shugabanninmu idan har suna da wani ƙorafi ko zargi kan wani abin da aka yi ko kuma ba a yi ba a cikin wannan shirin. Kamar yadda muka ce, za mu ci gaba da bibiyar wannan batun duk lokacin da ya taso. A yau za mu karkata ga batun wasu ‘yan damfara ne waɗanda dubunsu ya cika a Katsina. To amma ba a tashi kama su ba sai bayan da suka karɓe kuɗi har naira miliyan 13 a hannun wani mai sayar da kayan shafawa na mata. Wakil Muzaharuddin Sani ya tattauna da waɗannan ‘yan damfarar da wanda aka raba shi da kuɗaɗen nan da kuma su ‘yan sanda. Bari mu fara da jin bayanin da kakakin ‘yan sandan jihar Katsina Salisu Agaisa ya yi game da kama waɗannan mutanen.
A yau muna tare da gungu na wasu masu laifi irin na damfara, a inda muka samu rukoke daga wani bawan Allah cewa ana kiran shi a waya da sunan cewa za a aura mai aljana, tana da dukiya, saboda haka ya kawo abin da ya mallaka, wanda a takaicen takaitawa sun an san mashi abin da ya kai zunzurutun kuɗi sama da miliyan 13 kamar yadda yake koke. A ban bata lokaci ba muka fara bincike, wanda daga cikin irin lambobin da ake kiran shi da su muka samu wata mace ita ma a nan cikin kasar Mani da ta zama ita ma victim, wanda ta hanyar ta ne muka fahimci cewa yana da appointment da ita da misalin karfe 10 a ranar wata Asabar, wanda irin wannan ne da hikimomi irin namu aka shirya cewa zai kai mata kudi 500,000 wanda ba ta da su. Aka kai waɗannan kudi da sunan za su karba. Ta wannan hanya ne Allah ba mu sa'a muka cafke su. A cikin su akwai ɗa da uba waɗanda ke wannan aikin, saboda haka zan gabatar muku da su ku ji daga bakin su, wanda suna cincanza muryoyi ta mace, ta yaro, ta tsoho da makamantansu, wanda ba sawo abu bane ba da yau muna ji cewa ka tura recharge card. Har yanzu za mu gwada muku sample na recharge card din da aka tura mishi. So a kokarin kama shi da ake yi, yana ganin ya zo hannu, saboda haka sai ya cire wannan SIM card layin waya ya taune, tunanin cewa ya lalata mana aiki, wanda bai san daga nan muka fara ba.
Suna magana ne a matsayin su rahanai din ne koko aljannu koko dai wakilan aljannu?
Eh, hakika suna magana ne da sunan cewa su aljannu ne, tunda har sun yi magana cewa za su aura media.
Ta suka zo hannunku?
Eto, kamar yadda na gaya muku cewa koke aka yi, cewa ga halin da wannan bawan Allah wanda ya koke yake ciki, wanda ta haka ne muka bi sawun lambobin waya da ake kiran shi da su aka kama su waɗannan mutane.
Kuma a wani gari?
A nan Katsina ta bangaren Shagari Locus.
Suwa ina suke zaune?
Suna zaune a cikin garin Katsina, ta iya nan wajen Jambango.
Kakakin ‘yan sandan jihar Katsina. To shi mutumin da aka damfara din nan ya yi dogon bayani kan yadda lamarin ya faru. Bari mu fara jin kaɗan daga ciki a shirin na yau kafin mu ji ta bakin aljanun ƙarya da aka damke.
Suna ka nake so ka gabatar mun?
Suna na Musbau.
Na ganka a wannan headquarter ta ‘yan sanda, me ya kawo ka?
Abin da ya kawo ni, na kawo complaint ne kwanan baya, saboda ‘yan uwana ne suka ga cewa sun san Allah ya mun rihin asiri. To amun sun ga abubuwa na suna ta jaba, suna ta jaba, su rasa me ke damuna. Sai suka tsare ni suka ce in gaya musu me yake faruwa. Suka ta lallashi na. Nace musu wallahi wato wani abu ne, wani al'amari ne, ni ban san yadda zan fassara shi ba. Abun ba ni san shi, ina kiyamun shi amma ya rike mu. Suka ce in gaya musu menene. Sai nace musu wata rana ina cikin tahiya sai kawai naji an kira wayata. Da aka kira wayata sai naga wata number da aka kira ne, sai naji muryar tsohuwa ta ce min ita ba mutum bace ba, aljana ce. Na taimake ta wata rana ban san ita ba mutum bace ba, saboda haka za su taimake ni su ma, saboda sun san cewa ni mutum ne mai san addini, mai taimakon al'umma. Su suna shiga cikin ruwa, suna shiga cikin ƙasa, suna ɗebo damun da ma'adanan iri daban-daban. Saboda haka za su ɗebo su bani, saboda taimakon da neman su domin in je in ci gaba da taimakon al'umma. Kuma abin nan suna son in yi shi bisa amana. Neman sun sanya ni rantsuwa. Sun sanya ni rantsuwa da billahi alladhi la ilaha illa huwa.
Kuma ka rantse?
Na rantse. Ba zan gaya ma kowa ba. Su kuma ba za su ci amana ta ba.
To da suka fara maka wannan damfara, kuɗi suka ce ka tura musu ko koya?
Sun ce mun harko in mutum zai samu ɗaukaka zai haɗu da mutane iri daban-daban, dole sai ya nemi shiri na kariya na jikin shi. Saboda haka za su taimaka min da magunguna wa'anda zan yi amfani da su domin in samu kariya, ko da wani ya nemi ya huda ni to Allah zai tsare ni. Amma dole sai an yi amfani da zuhata, na sa wani abu cikin da za a so turarurrukan da za a yi amfani, kuma suna da tsada cikin turarurrukan da za a saya.
Shine sai ka rinka tura masa kuɗi?
Sai suka ce man to abinda za a yi zan tura masa kuɗi. Idan na tura kuɗi su za su cika su te su sau turarurrukan.
Kamar nawa ka tura masa?
Na tura masa kuɗi a hankali a hankali aƙalla.
Adadin nawa?
Na tura masa kuɗi sama da miliyan goma.
Ta yaya kake tura masa kuɗin?
One complete building. Sai su ringa directing ɗina, ga yanan sun gani na saka iri kaza, nayi kaza, nayi kaza, exactly yadda nake. Sai su ce in te waje kaza in aje, in na aje su za su zo su ɗauka. In lokacin da za mu haɗu yayi, su za su gaya man yadda za mu haɗu da su, yadda za mu ringa haɗuwa. Kuma suka yi man alƙawari, suka ce duk wanda za su ma irin wannan taimakon sai sun aura mai ɗiyarsu, za su yi aljana, za su aura min da ɗiyarsu. Kuma ba wani abu bane ba, don kai in ɗauka cewa ko auren aljana wani abu ne na daban. Aure ne kamar mace tawa, zan ga komi duk abin da na sani matanmu suna ma haka, ita ma za ta yi man.
Duk kuma a lokacin kai baka gaya ma yan uwanka ba ga abin da ke faruwa da kai?
A lokacin wato wannan rantsuwa da suka sanya ni,
ita ta tsorata kake?
Bayan ta tsorata ni, abin gashi yana damuna a zuciya amma bani iya bayyana shi.
Daga tunanin ka duk da aljannu kake magana, saboda in ka gaya ma wani suna iya kashe ka.
Da ni ko su kashe ni ko ma wani abu, haka dai aka ci gaba da tafiya.
To amma bari in tambaye ka a takaice, me yasa ainihin suka ce ka rika tura musu wa'annan kuɗi, me za su yi?
Su ce a suka yi ai na haɗi ma wannan tun kafin ka zo. Na yi mashi bayani sosai, na ce mashi harko waya suka bugotawa, da suka kira wayata suka ce min su ba mutum bane ba, su aljanu ne, su musulman aljanu ne, rahane ne. Saboda haka na taimake su wata rana, da na taimake su wata rana na ba su sadaka, ba su tambaye ni ba. To amma wannan abu da neman suna alheri shi ne, suka ji daɗi, suka ga suma za su taimake ni, saboda suna shiga cikin ruwa, suna shiga ƙasa su ɗebo ma'adanai. Waɗannan ma'adanai za su ringa bani in je in ci gaba da taimakon al'umma kamar yadda na samu, kamar yadda na saba a taimakon musulunci da musulmi.
To kamar ta ka fahimci waɗannan lallai ba aljanu bane ba, ka sa musu kuɗi kuma har kusan naira miliyan goma?
Wallahi ƴan uwana ne suka ga abubuwa sun yawa, sun san yadda Allah ya mun rihin asiri, suka ga komi na ya taɓarɓare, komi ya taɓarɓare. Saboda haka sai suka zo suka yi mu magana har da mahaifiyata take cewa ita ta rasa abin da ke damuna saboda ni ne karfin jigon kusan al'amuran da duk ƴan uwana amma yanzu na kasa in taimaki mutane na kasa ni kaina in rike kaina
ya wace sana'a ce kake
muna sai da cosmetics
a cikin nan garin Katsina koko a ina
a nan cikin Katsina a Santara Market
Mako mai zuwa za mu ji karishin wannan bayani na mutumin da aka damfara sannan mu fara jin waɗannan ƴan damfarar da dubun su ya cika a huta lafiya
to madalla Allah ya nuna mana har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 3:21 Na asuba yanzu kuma ga Muhammad Garba Awal da sharhin jaridin kasar Kamaru.
Zamu fara ne da jaridan Le Detect ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ta yi mana sharhi kan taron da shugaban kasar ta Jamhuriyar Kamaru ya je kasar Amurka na Majalisar Dinkin Duniya kasancewar irin bayanin da yayi a gaban shugabannin duniya cewar kasar Kamaru na yaki da maharan Boko Haram da ma yanda kasar take fama da kuraren ƴan gudun hijira musamman mata arewacin kasar da can gabashin kasar har yanzu kasar Kamaru na bukatan taimako na kayayyakin masarufi domin agazawa ƴan gudun hijira sai kuma jaridan The Star anda ita kuma ta rawaito mana cewar ministan warwala da yawon bude idanu na kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Bello Bubba mai gari yayi taro na kwanaki uku a birnin Yaounde anda ya sake jaddadawa jama'a cewar yanzu dai kasar Kamaru ta shirya tsaf ta shirya wajen karbar baki musamman ma yanda yanzu haka kasar ke shirye-shirye na karban kasashen nahiyar Afirka na gasar kwallon kafa da za a gudanar na nahiyar wanda mata ne za su fafata a tsakanin domin ci kofin Afirka Bello Bubba yace sun shirya domin masu yawon bude idanu kuma kasar Kamaru ta sanya matakan tsaro ta ko ina sai kuma jaridan Le Cameroun Matin anda ita kuma ta labarta mana cewar waɗansu manyan ƴaƴan jam'iyyar shugaba biya su hana shiga nawa da jankwate magatakaddan jam'iyyar RDP sai domin wani matsala da suke da shi na cikin gida za ko mu leka jaridan Nouvelle Expression anda ita kuma ta yi mana tsokaci kan tsohon director general na bankin bisa Enosen Onduwa wanda yanzu haka ake zargin sa da sama da fadi da kudade har miliyar 40 na sifar kudin Kamaru yanzu dai an tunkuda hakiyar sa gidan yarin birnin Duwala sai kuma jaridan Lometayo anda ita kuma ta yi mana bayani cewar shugaban jandarmomi na kasar Jamhuriyar Kamaru Jean-Baptiste Bokam shine wanda shugaban kasar ta Kamaru Paul Biya ya damka masa alhakin cakko duk wani wanda yake da hannu cikin badakalar kudaden bankin BISEC domin yanzu haka bankin yana tangal-tangal zamu kammala ne da jaridan Integration anda ita kuma ta yi mana bayani ne cewar babban madatsan ruwan da ake ginawa na Lomfanga wanda shine zai karawa kamfanin wutar lantarki na Eneyo karfi na bawa kasar Jamhuriyar Kamaru hasken wutar lantarki yanzu dai ana zargin ministan karfin wutar lantarki da ruwa na kasar ta Jamhuriyar Kamaru a Tangana Kula Brazil da handa mai wadansu kudade har miliyan 30 na sefa kudin ta Kamaru yanzu dai hukumar masu kama waɗanda suke yi wa tattalin arzikin ƙasar ta annati kona ta bashi sammaci domin yin bayani na yanda ya shiga da waɗannan makudan kuɗaɗe Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
to a gaida Muhammad sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA kuna magana da Yusuf Zuka Mele da Gwalalo a Jihar Bauchi na kira ga 'yan majalisun tarayyar Najeriya mun ji kuna fasa kwai a junanku maganar badakalar kuɗi da kuke yi a junanku to ya kamata hukumar EFCC ta shiga majalisa ta binciko marasa gaskiya ta musu hukunci da mu ba haka muka tura ko mu dai mun tura ku ne kuma na wuce Assalamu alaikum
Assalamu alaikum mai magana Yusuf Babanga da mai trader ringin daga jihar Jigawa Najeriya to yau zan yi bayani ne game da wani yunkuri da gwamnatin jihar Jigawa karkashin Badar Abubakar take so ta yi na ebo malaman makaranta wai daga kasar China za a zo a rarraba su a makarantun mu na secondary inda za su ke koyarwa bayan jihar Jigawa muna da masu digiri, muna da masu NCE, muna da masu diploma. A tsallake jihar Jigawa a tafice na ebo malaman makaranta, wannan bai kamata ba. Dan haka nake kira ga Badar Abubakar, in har wannan kuduri yana nan, to gaskiya a dakatar da ni. In za a ebo malaman makaranta a jihar Jigawa a binkita, muna da masu digiri da NCE da diploma, a dauke su a rage matasa waɗanda ba su da aikin yi. Amma a fita China a ce za a ebo malaman makaranta bayan muwa muna da su a cikin jihar mu ta Jigawa, to bai kamata ba. Da fatan Badar Abubakar yana jina. Yusuf Babanga da mai da ringin daga jihar Jigawa, Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Zaidu Balakoma, sabuwar birnin Kebbi, shugaban kungiyar muryar talaka na gaba. Zan yi amfani da wannan dama a madadina da 'yan kungiyarmu na muryar talaka na Najeriya. Mu ƙara yi muku jaji a kan rabuwa da abokiyar aikinku Halima Jauro, sanadiyar ritayar da ta yi. Halima Jauro gaskiya ta samu yabo ga masu saurare, kuma ta samu yabo ga idanun duniya. Da haka muna yi ma Halima Jauro fata alheri a duk inda ta samu kanta. Da haka ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman masu Ibrahim Alfa Ahmed, su Aliyu Mustapha Sokoto, su Jummai Alifu Gerai, su Sahabu, su Babu Yakubu Makeri, da dai sauran duk inda ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka suke, muna yi muku jumani a kan rabuwa da Halima Jauro. Saboda mu 'yan kungiyar muryar talaka ba mu taɓa mantuwa da Halima Jauro, irin zumuncin da ta kulla tsakaninmu, nasarorin da muka samu tana cikin waɗanda sun kaba da gudunmuwa. Sosai da sosai Halima Jauro ta taka rawa sosai da sosai wajen samo matashin Hausa na muryar Amurka ɗimbin masu saurari. Da fatan wannan ritaya da ta yi, Allah ya sa ya zama alheri gare ta, kuma muna ƙara yi mata fatan alheri a duk inda ta samu kanta. Saboda rashin Halima Jauro, sashen Hausa na muryar Amurka gaskiya ba ƙaramar hasara ta ba, musamman ma gare mu masu saurari. Mai magana shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa, Zaidu Balakowa, sabuwar birnin Kebbi, jihar Kebbi, tarayyar Najeriya.
Ra'ayoyin masu sauraro kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
To, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya zargi gwamnatin ƙasar Rasha da cewa ba ta abin da ya kamata ba, kuma tana ɗaukar matakan da ya kira na rashin mutunci da rashin sani ya kamata wajen goyon bayan shugaban ƙasar Sham Bashar al-Assad. Kerry ya ce za a ci gaba kan da ƙoƙarin neman hanyar sulhun ta tarzoma wannan ƙasar ta Sham, duk da wargajiyar yarjejeniyar su da Amurka. Tun dai ranar Litinin, Amurka da Rasha suka cimma matsayar cewa kwanda su tsinke tattaunawa da suke yi da neman tsaida yakin da ake gwauza a Siriya ɗin, bayan da Amurka ta zargi Rasha da laifin ƙin cika nata sharuɗa na yarjejeniyar, yayin da Rasha kuma take bayyana jin takaici da matakin na Amurka, inda ta zargi Amurka da cewa ba ta ma san bambancin 'yan tawaye da 'yan jihadi ba. Jiya, 'yan sandan ƙasar Turkiya sama da 12,200 aka dakatar da su daga aiki saboda alaƙa da aka ce suna da ita da Fethullah Gulen, shehin malamin nan na ƙasar Turkiya da ke zaune a nan Amurka, wanda akan zarge shi ko kuma ake zargin shi da kitsa makircin yunkurin kifar da gwamnatin ƙasar a cikin watan Yulin da ya wuce. Daga cikin jimillar 'yan sanda 12,801 da aka dakatar, har da manyan hasoshi kamar 2,500. Sannan a jiya da dare ne, 'yan takarar mataimakin shugaban ƙasa biyu na Democrat da Republican suka gwabza a tasu muhara ta farko kuma ta ƙarshe.
To, a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau. Sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sababbin shirye-shirye, ciki har da shin ma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa. Kafin mu yi sallama, bari mu miƙa gaisuwar barkar haihuwa ga aboki Dalhatu domin samun magaji da ya yi da safiyar yau a Jos, jihar Plateau. Allah raya Dalhatu Junior, angon Mrs. Elizabeth Dalhatu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Solomon Ado da ya haɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Charles Hall Alheri, ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.